sanda sun tsine wa wani barawo, har ma suka ce idan Allah ya so ba zai gama da duniya lafiya ba. Gamayyar wasu jam'iyyu a nan Kano sun yi kira ga babban sufeto janar da ya tsawatar kan batun kawo sabon kwamishinan nan, da suka ce idan fa aka bi tarihin zamansa a Kano, akwai faso har da kaushi. Har yanzu dai al'ummar unguwar Lami da Crescent na ci gaba da koken neman ɗauki daga mahukunta akan batun gidan abincin nan da suka ce zamansa unguwar tamkar makwabtaka ne da kufai. Wasu matasa da suka sha rawa a wajen wani biki, ƙarshe dai an kai amarya babu su, domin kuwa tuni jami'an tsaro suka yi musu daren mikiya, wanda a cewar jami'an zagewar waɗannan ƙattai suna ta tiƙar rawa akwai barazana irin ta tsaro. A dakacin. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadanci ne ke muku sallama, da fatan mun same ku lafiya. Ta cikin wani shiri na musamman mai taken ƙwaryar ƙira da ƴan magana kan ce mai komai akwai, wanda idan Allah ya so mai sauraro zai dinga zuwar maka daga nan Premier Radio da ƙarfe 8:05 na kowace rana. Shirin na wannan rana zai faro ne da batun mutanen nan, da mai sauraro idan baka manta ba watanni huɗu kenan da suka gabata tun bayan da ƴan bindiga suka yi awon gaba da su a daidai lokacin da jirgin ƙasan da suka hau ya taso daga birnin Abuja zuwa jihar Kaduna. Bayan faruwar wannan lamari ne dai kiraye-kiraye daga ƙungiyoyi daban-daban na kare haƙƙin ɗan adam ciki da wajen ƙasan nan, har ma dai da wasu hukumomin gwamnati na gwamnatin ta yi duk abin da ya kamata wajen tseratar da rayuwarsu, da alama dai har yanzu tsuguna ba ta ƙare ba. Wanda ya zuwa yanzu dai, duk da yadda wasu suka shaƙi iskar ƴanci daga cikin kamammin, har yanzu dai akwai tarin maza da mata, har ma dai da ƙananan yara na goye a hannun waɗancan ƴan bindiga da ke rayuwa a cikin jeji tsakanin macizai da kunamu. To sai dai daga bisani waɗancan ƴan bindiga sun yi barazanar ci gaba da yi wa matafiyan yankan rago a wani faifan murya da suka aike wa jama'a. To sai gashi Alhadin nan ne wani faifan bidiyo da ƴan bindigar suka saki ya tada hankali, musamman ganin yadda kattama da kakare suka rufe matafiyan da duka babu maza ballantana mata da ƙananan yara da bulalai babu ko tausayawa. Duka dai a cewarsu a wani mataki na nuna wa gwamnati irin fushin da suke ciki, wanda kuma suka faɗa gami da sake maimaita cewa gwamnatin ta san abin da suke bukata. A wani salo mai cike da kurman baki, Malam Tukur Mamu ɗan jarida ne mazaunin jihar ta Kaduna ya bayyana cewa ya zuwa yanzu dai ɗan ƙoƙarin da ya yi tsakanin iyalan kamammin da kuma hukumomin gwamnati Allah ya saka da alheri, domin kuwa tuni shelan ta janyewarsa daga tsakani, biyo bayan abin da ya ce babu kalamai na ƙarfafa gwiwa. Iyakaci ma dai wani salo ne na kutun gwiwar da za a kai mutum a baro shi.
Yanzu maganar gaskiya shine su gwamnati al'amarin babu goyon baya daga wajensu, sannan kuma kasa ne wanda ma gaskiya yana wahala ma an ga irin sadaukarwa da mutane kalilan suke wajen kawo irin wannan maslaha. To duk wani yunkuri da mutum zai yi a matsayinka ko kai ɗaya wanda kai ba gwamnati ba ne, mutukar babu support din gwamnati, mutukar kuma kai da kanka ma da kake yi ana gani ka zama wani barazana ne na nuna gazawan gwamnati, ko kuma ana neman ka da sharri. To gaskiya al'amarin yana da wahala duk inda ka so ka taimaka. To shi yasa gaskiya wannan nasara da aka samu na biyu, wanda duniya sun riga sun sani babu hannun gwamnati a ciki, ni ne na sadaukar da raina da mutuncina da komai aka samu wannan nasaran. To gaskiya na yi na ƙarshe don saboda rashin goyon baya da kuma barazana daga su kansu hukumomi da matsaloli da yawa, wanda ci gaba da wannan duk yadda ka so ka taimaka gaskiya zai yi wahala a irin ƙasa na Najeriya, da kuma yanda waɗanda ba su ɗauki aikinsu da mahimmanci ba, yanda waɗanda a zahiri sun gaza wajen aikinsu su kaga zama musu wani barazana ne a abin nan. So kuma kusa ne wanda kaga duk abin da ya kasance da kai, ko da ma al'amari ne na salwantar da rai ko wani abu, iyaka watakila a yi press statement a ce watakila Allah ya ji kanshi, in ya wuce haka shikenan. Su kansu sojojin ƙananan da suke ta fama da wannan ta'addanci a cikin jeji, iyaka ko ranka ka kashe, iyaka a ɗauki 40,000 ko 30,000 a ba iyalanka a ce wannan shine na gudun mutum. da pension daga gratuity sai lokacin da ya fito. To irin halin da muke ciki a irin wannan kasan babu dama mutane su sadaukar da ransu, babu dama mutane don kishi su ce za su yi abin da ya kamata su yi a kasan su don su ba da gudunmawa wajen kawo karshen wannan al'amari. Babu wani abin nan daga wajen gwamnati ko kadan, babu encouragement, sai dai ma watakila a bika da wasu sharruka da wasu abubuwan da bai dace ba.
Malam Tukurma, muke nan a wata tattaunawa da muka yi da shi akan wannan lamari mai cike da sarƙaƙiya. A Litinin ɗin nan ne dai aka samu rahoton cewa mutum uku daga waɗancan kamammu da suke hannun 'yan bindigar sun shaƙi iskar 'yanci, ciki kuwa har da wani barista. To Allah dai ya kiyaye ya kuma tseratar da na hannu. A daidai lokacin da ake shelanta ceto waɗannan matafiya daga can jihar Gombe, kuma hukumar nan ce ta Civil Defense ta bayyana yadda ta cika hannu da wasu 'yan kai amarya har da 'yan rawar solo, da hukumar ta ce barin irin waɗancan ƙatti maza da mata suna tiƙar rawa a wajen biki akwai matuƙar barazana irin ta tsaro, kamar da yadda wakilinmu Ahmad Hamisu Gwale ya rawaito mana.
Rundunar 'yan sandan ta farin kaya ta ƙasa reshen jihar ta kama wasu 'yan mata 20 da ƙarin wasu yara maza 14 bisa zargin rawa wadda bata dace ba. Kwamandan hukumar Waziri Goni ne ya yi wa manema labarai ƙarin bayani, yana mai cewa waɗanda ake zargin suna da babbar barazana ta tsaro, inda ya ce kawo yanzu rundunar ta rufe gidajen rawa 10 a faɗin jihar. Waziri Goni ya kuma ce baya ga yin raye-raye da ba a saba gani ba, gidan rawan ya zama wata mafuka da 'yan mata ke yin sana'ar karuwan, inda ya jaddada cewa yawancinsu sun fito ne daga jihohin Adamawa, Borno, Plateau, Taraba, Kaduna da kuma Jos. Akalla kashi 95 cikin 100 na masu rawar matasa ne da ba su haura shekaru 20 zuwa 22 ba, inda ya bayyana lamarin da abin takaici. To sai dai ana tsaka da wannan, manajan gidan rawan Dan Ladi Muhammad ya musanta aikata laifin, yana mai cewa sai da aka tantance masu shiga gidan rawan kafin a ba kowa izinin shiga. Ya kara da cewa su da kansu suke zuwa gidan rawar ba tare da wani ya tilasta musu ba.
A gaida Ahmadu da tijan arziki. To bari kuma mu dawo nan Kano mu leƙa kotun shari'ar musulunci da ke harabar hukumar Hizba nan Kano, inda yau dai aka gurfanar da wani matashi mai suna Nasir Awwal da tuhumar da ake masa ke cewar matashin dila ne na Dula da ke zaune a unguwar Tarauna nan Kano. Kazalika kuma a lokacin da ya addabi mutane, 'yan sanda kuma suka je kama shi sai da ya feɗe wani ɗan sanda baki da almakashi. To amma sai dai ta baya ta rago, a ƙarshe dai 'yan sandan sun cika hannu da shi. Sai dai a lokacin da aka kawo Nasir Awwal kotun, ya amsa ilahirin tuhume-tuhume guda 5 da ake masa, ciki kuwa har da yunkurin tada zaune tsaye da kuma zauta 'ya'yan mutane ta hanyar buɗe musu hanyar amfani da bushi. A gobe Talata ne dai mai shari'a Malam Tanimu Hausawa ya sanya domin yi wa wannan takadari hukunci. To Allah ya kyauta. Mai sauraro kada dai a sha'afa. A dakace mu daga nan Premier Radio na garin kowa. Madalla barkanmu da dawowa. To anan kuma har yanzu dai al'ummar unguwar Lami da Kirsan da ke nan Kano ne ke ci gaba da bayyana dalilansu batun zaman gidan abincin nan a unguwar na ci gaba da barazana da zaman unguwar ma cikin lafiya baki daya. A makon da ya gabata ne dai mai sauraro kaji yadda muka kawo maka labarin yadda al'ummar unguwar suka yi kururuwan neman ɗaukin mahukunta akan wancan gidan abinci na Sky Restaurant da suka yi zargin cewa ya koma wata cibiyar shege aya da Sagadaru, har ma dai suka ce da mamaki daga batun buɗe gidan abinci sai aka ƙare da gidan rawar solo a fakaice.
Funana Muhammed, ta wurin baki mu da abin da muke gani ba abin da yake mana kyau a gurin gaskiya. Muna ga irin yara ƙanano da suke shiga suna shaye-shaye, suna abubuwa dai gashi nan. Kusan kullun haka za ka ga ana fito ana ta guje-guje abubuwan da ba daɗi. Mu kuma muna tunanin saboda yaran mu za su tashi suna ga irin wannan abin, gaskiya ba masu wannan abu. Mu dai buƙatar mu dai ko wannan wuri gaskiya mu kawai saba gurin nan. Muna son mu ku ta kawai sa hannu su yi kokari da za su ci mana wannan mutanen daga nan su tashi saba mu gurin nan kawai.
Abba Abdullahi, magana ta domin Allah, abin da muke gani ba shi da daɗi, saboda za ka ga yara ƙanana wanda ba su kai level ɗin su abin nan ba, za ka gansu suna wucewa suna shiga wannan guri ana shaye-shaye ana abin da ya bai dace ba. Abin ba kyan gani, rayuwa duk sai a hankali, dole ba za a dinga samun masifu za ka yi ta gani kala-kala saboda yanayin wannan abubuwan da suke faru. Abin ba daɗin faɗa gaskiya, to muke kawai mu gurin kawai a tashe shi, abin da zan iya cewa kenan.
gaskiya muna ganin abubuwa wanda ba su kamata ba, saboda yara kanana ba za ka rinka ganin su a wajen nan, suna fitowa ana bin su da gudu ana me ana kama su, kaga gawa wannan bai kamata ba, saboda kaga duk abin da yake faruwa a Najeriya yawanci masifin da suke faruwa ko kuma ci a kasashe ma yawanci irin wannan abubuwan ne yake kawo su. To gaskiya muna kira daga gwamnati inda zai yiwu a taimaka wannan waje a tare shi daga wajen nan, amma nan anguwa ne mai tarbiya mai kamala, to kaga nan bai kamata a ce an kawo mana wajen da zai gurbata yara ba.
Sai dai daga bisani hukumar da ke kula da gidajen abinci da yawon bude ido na jihar Kano ta bayyana matsayarta akan batun wancan gidan abinci da ke unguwar Lami da Kirsat a nan Kano, wanda mutanen unguwar suka yi kukan cewa wajen ya koma dandalin shaye-shayen miyagun kwayoyi. Shugaban hukumar Honorable Yusuf Lawal Lajawa ya bayyana cewar sun gayyaci masu wannan waje kuma duba da koken al'ummar unguwar, dukkan mutumin da suka samu da laifi za su dauki mataki a kansa idan ma ta kama su gurfana a gaban kuliyar ta Sabo, wannan shi yafi komai sauki a gunsu.
Naga wannan kukan waɗannan mutane akan teburi na sun kawo koke, kuma ba a ɓata lokaci ba na ba da umarni aka gayyato mamallaka wannan guri da su muka zo muka zauna da su. To abu ma dai bani mamaki, bayan zaman da muka yi da su mun saka da mu da su za mu sake zama ranar Talata nan kaga ta gobe kenan. To illa iyakai al'amari na dan adam dole ka kyale shi. Mutane da yawa sun fi sha'awar ka bi sarran su a lokaci guda, kuma duk abin da aka ce abu na doka ne, to dole ka tsaya ka bi tsare-tsaren da doka ta ce kafin ka kai ƙarshen ɗaukar matsayar da ta dace. So a ƙarshe dai malin su abu ne guda biyu, ka san mu abin da za mu yi yayi idan mutum ya cika ƙa'idojinsa mu buɗe masa guri mu ba shi izini mu ba shi ƙa'idoji da doka ta ce ba a yadda a yi kaza ba a yadda a yi kaza ba a wajen suna a iri kaza, amma baiwa mutum dama kuma ya gina irin waɗannan abubuwa. Kowa ya san akwai hukumar Kanibda, wacce Kanibda ita ke da ake cewa wannan mai kula da guri da yake na gidaje da kuma wurare na kasuwanci. To kaga idan abu ya kai ga har an kammala wannan har ma an ce an kama an ci gaba da sana'a, to kaga mu abin da za mu yi kawai shi ne sana'ar da ake a nan gurin ana kiyaye abubuwan da doka ta ce ba a kiyayewa. Kuma ina baka tabbaci malam su na dabu, bayan tafiyarsu na je gun nan sau biyu da kaina, kawai illa iyaka na sami matsala domin ka san gwamnatin jihar Kano ta kafa dokar karfe 10 masu adaidaita sosu daina yawo. To ni kuma gaskiya na dan manta sai nake zuwa kamar karfe 9-10 domin mun ganewa idanunmu ba abu ne na jita-jita ba abu ne na zahiri. To amma kamar yadda gaya maka ni ma wannan dogon benin naje na shiga da ita da dai ba lokacin an tashi, amma duk na ga wannan matsalolin na zahiri ba abu ne na jita-jita ba. Amma abin da nake baka tabbaci akwai doka mai tsanani wacce yanzu aka karfafa wannan hukuma da ita, akwai ɗauri, akwai raba waje, akwai tara. To wannan baka tabbacin cewa hukuma za ta yi aikinta duk wani guri ba ma nan din ba. Hukumar ma Allah ya bata ƙarfin ikon doka, za a iya rufe guri, za a iya ɗaurin mai guri, za a iya masa tara. So in Allah ya yarda abu ne yana gabanmu yanzu, ina baiwa al'ummar jihar Kano da ma su masu sana'a da ma makotan tabbacin duk wanda bai kiyaye doka ba, doka ina bai wa al'ummar Kano tabbaci doka za ta yi kansa ko ba wanda ya fi ƙarfin doka bismillahi ta'ala.
Duk da yake dai mai sauraro tun a wancan karan, kaji yadda mai kula da wancan gidan abinci ke cewa ai suna iya ƙoƙarinsu wajen ganin cewa abin da ake zarginsu da shi bai faru ba. Asali ma dai kaji yadda ya ce ai a duk lokacin da ka tara mutane da yawa, to akwai yiwuwar ka samu nagari, akwai kuma yiwuwar ka samu akasin haka. Su kuwa al'ummar unguwar Kofar Gadon Kaya kira suka yi da neman ɗaukin sake faɗaɗa sintiri a yankin na Gadon Kaya, musamman ma a irin wannan yanayi da gwamnatin Kano ta haramta yawo da babur ɗin a daidaita sahu bayan 10 dare. Wani mazaunin unguwar Muhammad Hafiz Ila ya ce Alhadin nan ne dai ko 11 dare ba ta yi ba, idanuwansa suka gane masa yadda wasu da ya kira da ɓata gari suka afka wasu matafiya a ƙafa, al'amarin da dai ba don kiyayewar Allah ba da kuma taimakon gaggawa da al'ummar unguwa suka kawo da ba a san me zai faru ba. Wanda kuma ya alakanta hakan ne da rashin abin hawa, har ma dai da rashin cikakken hasken fitilu a kan wannan titi da ya ratsa ta unguwar ta Gadon Kaya. To da fatan dai waɗanda aka yi domin su sun ji za kuma su kula da koken waɗannan bayan Allah. To anan kuma gamayyar wasu kungiyoyin ƴan siyasa ne guda 15 a nan Kano ke kira ga hukumomin da abin ya shafa, har ma dai da babban sufeto janar na rundunar ƴan sandan ƙasa da yayi wa Allah da annabin sa wajen sake nazari kan batun turo wani ɗan sanda zuwa nan Kano da suka ce sun ji kishin-kishin din cewa shi za a kawo nan Kano a matsayin sabon kwamishinan ƴan sanda. Isa Nuhu Isa ɗan Fulani da ya magana a madadin sauran shugabannin har ma dai da mabiyansu ya bayyana cewa a lokacin da shi wancan ɗan sanda ya zauna a nan Kano, tarihi ya nuna yadda aka zarge shi da abubuwa iri-iri, ciki kuwa har da azabtarwa da kuma kisan kai, wanda har ma dai babbar kotun jiha ta tabbatar da haka. Abin da ya ce yin haka kuma a wannan karo kamar sake bada wata dama ce ta baraka, ciki kuwa har da abin da ya zargin cewa watakila dai akwai irin abin nan mai kama da interest.
Abubuwa da suke tasowa, gwamnati tana zaurace wani ɗan sanda da ya taɓa zama a ƙarƙashin SAS a da, wato shi Yusuf Kolo, suna so a kawo shi ya zama kwamishina na ƴan sanda a tunda tenuwar Sifi Sama'ila Shaibu ta ƙare. So wannan abu ya ja hankalinmu sosai a matsayinmu na shugabanni masu son cigaban jihar Kano, kuma san son a zauna lafiya. Mutumin nan dai da suke zaurace kuma ba su sani ba, rekod ɗinsa ɗan sanda mu bai mana ba. Ya yi abubuwa a lokacin yana SAS wanda an samu hatsarurruka da dama a ciki, ba tausayi, ba daga ƙafa, ba tausasawa. Kawo shi kuwa in ba da wata manufa ba, ba shi da amfani a zama, domin Kano jiha ce ta zaman lafiya, jiha ce mai son cigaban ƙasa da al'ummarta. Akwai manya da dama a lokacinsa da suka yi ƙorafe-ƙorafe wa shi inspekta janar na wannan lokaci. Misali kamar sarkin Kano Alhaji Ado Bara, Allah ya gafarta masa, da kuma Elda Bashir Tofa, shi ma Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Duk sun yi ƙorafe-ƙorafe akan shi Kolo cewa ɗauke shi da Kano bai cancanci zaman Kano ba. So ina ganin ko gwamnati ta manta ko kuma ba ta da wannan rekod ɗin nasa. To mu kuma dama fitila ce haska zaman lafiya a demokradiyyanci. Zaɓe na ƙaratowa. Zaman lafiya muke so, in ba shi zaben ba zai yi. Muna jan hankali duk mai hannu da tsaki na Kole ya dawo, ba ma goyon bayan haka.
To da fatan dai waɗanda aka yi domin su sun ji za kuma su kula da koken waɗannan bayan Allah, domin dai yin abin da zai zama maslaha ga su kansu ƴan sandan, har ma dai da al'ummar jihar Kano baki ɗaya. Daga can ofishin ƴan bijilanti mai taken birgimar Hankaka na yankin Gayawa da ke ƙaramar hukumar Ungogo, jami'an ofishin ne ke rawar dajin murnar dafe wani matashi da suka ce dama dai an daɗe ana jalla kujalle da shi, kamar da yadda wakilinmu Ibrahim Aminu Rimin Kebe ya rawaito mana.
Matashin mai suna Abubakar Murtala, ɗan kimanin shekaru 23 a duniya, wanda kuma daman tun ba wannan lokacin ba, ƴan bijilanci sun jima suna neman matashin ruwa a Jallo, a bisa zargin sa da aikata mugun laifuka a sassan unguwanni daban-daban da suka haɗu da Kwana Hudu, Gayawa da kuma bakin Agantasa, da addabarsa da satar kuraye har ma da satar wayoyin al'umma, wanda kuma a lokacin da ƴan bijilanti suke tsaka da gudanar da sintiri ne suke nasarar ramda wannan matashin, a lokacin da ya yi diddike gami da bibango ya yi wup yake kokarin dauke wata kura, nan fa ƴan bijilantin suka yi masa kofar rago daga bisani kuma suka dafe shi, wanda ko bayan shigar wannan matashin mai suna Abubakar Murtala da ake zargin sa kwararre ne wajen sace kayayyakin al'umma, yayi wa shirin ƙwari ya kira ƙarin haske a dangane da abin da ake zargin sa.
An sace kura guda biyu sai waya guda ɗaya. Wani yaro ya kwanto min gidan sai ya ce yana siyan kuraye.
Kai mazaunin wace unguwa ne?
A nan gara nake amma kaka ta tana nan ta mashi. Yake ga mun inda na samu ƙarfi in kawo mai zai siya. Na kawo mai kuraye guda biyu sai waya guda ɗaya. Ya sai ta singa naira 5,000. Ta nan mai bakin rami ya sai ta 4,000. Waya kuma ya sai ta 3,000.
To sai dai daga bisani kuma bayan kame matashin yayi hadda dalla na cewa na sayo da wani magidanci mai suna Muhammad Tukur, idan ya sato waɗancan kayayyakin shi yake cefanar masa. Nan ma da ƴan bijilantin sun yi masa daren mikiya, daga bisani kuma suka cikukiyo shi zuwa ofishin nasu. Nan ma dai wannan magidancin mai suna Muhammad Tukur da ake zargin sa da siyan kayan sata, ga abin da yake cewa.
Gaskiya guda ɗaya ta buga mu, kuma ya zo ya karɓe ta, inda ina da shaida ma a bai kawo min waya ba wannan, wannan ban sani ba. Mun kura ɗaya dai na san ya na siya da Aziza, kuma ya zo da mai ita ni mun taɓa siyan waya a wurinsa ba.
To kawai baka bincike ɗan ina ba ne kuka ringa siyan kaya a hannunsa?
Wallahi da ina ganin sa dai na ina tura kura, ni kuwa lokacin ina siyan kawai shi ne yasa ban ce ma ya zuka gidan su ba.
Malam Abubakar M. Abdullahi, wanda kuma shine kwamandan ƴan bijilantin mai taken birgimar Hankaka dake unguwar Gayawa ga da ƙarfe, ya bayyana cewar da shi da jami'ansa sun yi tsayuwa irin ta daka domin kakkaɓe ire-iren waɗannan ɓata garin da ke neman hana al'ummar unguwar rawar gaban hantsi ta hanyar sace musu kayayyakin nasu. Malam Abubakar M. Abdullahi ya kara da cewa tun ya baza jami'an sa lungu da sako domin da gan an kamo duk wanda yake da hannu wajen tallafa wannan matashin har yake sun gume musu kayayyaki.
Yau da safe kwatsam sai gashi yazo zai sake daukan wani kurar kusa da sai muka kama shi. Bayan mun kama shi sai mun bayanin cewar tabbas wannan kura wancan da aka dauka na baki rami shi ya dauka kuma akwai ma wanda ya dauka tunga da wayar wani yaro wanda shi ma yaron ya bibi sawun wayarsa. To alhamdulillah na tuhumi yaro ya tabbatar min da cewar ga wanda yake kawa akwai wani ana ce masa man tukuro shi yake kawa wayannan kayakin ya sata. Ya tabbatar min da cewar ya taba sayan kura hannun shi so daya.
To Allah kyauta ko babban fatin anan bai wuce Allah shiri matasan mu. Allahumma amin.
To ira dama ai rana dubu ta barawo dai kuwa takta mai kaya a wani salon magana na Hausawa. Daga kasar Kenya kuma wasu ƴan sanda ne dai har wa yau suka hada kai gami da hada karfi da karfe wajen tsinewa wani barawo da suka ce wancan matashi bai yi aiki da shawarar da magabata na kwarai suka bashi ba. Wannan dai ya biyo bayan dukaken da wannan matashi yayi gami da yin awon gaba da wata jakar tsaba ta cin hancin da ƴan sandan ke tarawa a gefen hanya a wani shingen ababen hawa. Wakiliyarmu Hafsat Ilyas Dambo tana da ci gaban labarin.
An da rawaito yadda ƴan sandan da ke aiki a wata mahadar hanya da nufin caje ababen hawa wankin hula ya kai su dare bayan da aikin ya gagara sakamakon batun dabo da wata jaka da suke tara ƴan matsabban su tai layar zana. Wasu ganau dai sun ce matashin yayo fitar burgu daga jeji inda ya dafa jakar cin hancin da ƴan sandan ke tara kuɗin gami da awon gaba da ita, lamarin da ya jefa mamakin yadda wannan matashi ya iya yi wa ƴan sandan wannan ta yanke ta gille da rana tsaka. An barwa guza wani mai sana'ar sayar da ayaba da ya shaida lamarin ya ce matashin bayan ya dauke jakar ƴan sandan sai da ya lissafa sannan zakara ya bashi sa'a. Duk da yake wani daga ƴan sandan ya nemi cin masa amma da alama wancan dan sane ya fishi sanin illahirin hanyar dole yana ji yana gani ya tsere da jakar tsabar ba tare da sun cin masa ba. ƴan sandan da suka taho daga babban ofishin ƴan sandan kudancin kasar ta Kenya haka suka tattara ina su suka bar wajen a wani lamari mai kama ba rabo ba dan fari ya fada wuta.
To Hafsatu banda abin siyan labai ai ja ne ya dauko ja kuma ya dauki wanda kuma da hakan ne muke karkare shirin na wannan lokaci. Mai sauraro za ka iya sake sauraron shirin na ƙwaryar ƙira a shafinmu na Facebook Premier Radio Mita 102.7 a zangon FM. A madadin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji, Ibrahim Aminu Rimin Kebe, Ahmad Hamisu Gwale da kuma Hafsat Ilyas Dambo. Sai kuma shugaban shirin Kabiru Garba Haruna Sheka. Abubakar Haruna Galadanci da na shirya shirin kuma na gabatar nake mana fatan saduwar alkai.